Washington, D.C. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashim Kumel
tare da ni Madina Dahiru Meshanu.
To Madina, yau ranar Alhamis ce, ranar da shirin yau da gobe ke karkata zuwa fannin kiwon lafiya. To a yau ma 21 ga watan Nuwamba shekara 2019 zamu duba matsalar shaye-shaye tsakanin matasan mu.
Iyaye ma ba buru su baya ba, wasu iyaye suna shaye-shaye. To ka tabbatar da cewa in da gidan da iyaye ke shaye-shaye, to yaran da za su haihuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye.
Kware kuwa Sarfilu namu, za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani babban jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi kan illolin shaye-shaye, duba da yadda ake ta ƙara samun rahotannin da ke bayyana yadda shaye-shaye ke hallaka matasanmu. Haka kuma za mu taɓo batun yadda mata ma ke taka rawa wajen shaye-shaye a wannan zamani.
Za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka tambaye ku shin akwai matasan da kuka sani da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya shafi lafiyarsu a inda kuke. Sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Farko za mu fara shirin ne da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsa mu ta farko a yau ta zo ne da Kasim Yusuf Farirruwa daga jihar Nasarawa. Yace sosai ma wallahi, ba ma kaɗan ba, sunan wato suna nan Birjik cikin gari.
Shi kuma Umar Miyatullah Shongom daga jihar Gombe yace kwarai kuwa, a nan karamar hukumar Shongom ta jihar Gombe akwai waɗanda na sani har guda uku masu haɗe miyagun ƙwayoyi a baya, amma yanzu ƙwayoyin ne suka haɗe su tsitkake ji babu labarinsu.
Wato dan ha gani ga wani ya isa wani tsoron Allah kenan. To sai kuma Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da LB Mai Nama suka ce, to yau da gobe hakika akwai waɗanda mun ka sani da daman su waɗanda shaye-shaye ya haukatar da su. Allah ya dai shirye su kawai, Allahumma amin.
Amin.
Wannan Hausa ga masakwadanci.
Wallahi ni ma zan ce kaman basakwace.
In ga basakwace na.
Shi kuma Shehu Adamu Rijau, Allah ya sa na faɗa daidai,
yace
anan Rijau na san mutane da dama da suka samu tabin hankali sakamakon shan miyagun ƙwayoyi, kuma abin takeicin shine matasa ne.
Ikon Allah. To shi kuma Rilwani Ibrahim London Guba ce wai, anan yanki na akwai waɗanda na shaida shan ƙwaya ne ya shafi lafiyarsa har ya samu tabin hankali. Fatan mu dai gwamnatin tarayya da na jihohi za su tashi tsaye domin ganin matasa ba su yi zaman kashe wando ba.
To sakon na gaba ya fito daga Jibrin Umar na Basa, yace eh kwarai da gaske na sani, idan ma gwamnati ta baka aikin kirga masu tabin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi, to wallahi ta baka aiki mai matukar wuya.
Wow, wato da wahala ma kirga su
abar yawan mutane.
Ikon Allah. To sai ko Muhammad Sani Jangebe daga Ilorin jihar Kwara yace tabbas akwai, domin akwai wanda na sani wanda ya samu tabin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi, wanda har dan uwansa ya taba kashewa sanadiyar wannan matsala wanda hatta iyayensu basu tsira ba domin su ma dukan su yake sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama da saukin wannan masifa ga matasan mu kin jifa
wannan abun ba dadi
ai babu dadi iyaye
kama ka shi dan uwansa
wa wannan gaskiya
to shi kuma Ibrahim Ango Buchal Lane yace Salam ai idan kaga saurayi na hauka to da wuya idan ba kwaya bace ta mai da shi haka akasarin haukar samari kwaya ce
to Allah ya kyauta to karshen sakon da zamu iya kamo kenan to ma adalla bar to zan fara shirin ne da ziyartar jahar Adamawa inda wakili Ibrahim Abdulaziz wato yayi hira da komanda hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta NDLA Malam Yakubu Hibbo inda ya fara tambayar sa wai shin ma mai fatocin miyagun kwayoyi ke nufi
to akwai kwayoyi wanda aka kewe lace wadanga kwayoyi na kawo illa ga mutane to sai aka ce to ai ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage wadannan yaduwa wadannan kwayoyi na daya akwai wanda suke fataucin shi wato suna tallace suna sayar ma jama'a suna hasha to na biyu shine masu su wanda suke sha wato su ne beneficiary so shi da aka ce to wannan kuma akasfa hukuma wanda za ta yaki fataushi da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa
kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kun san doka na kasa da kasa ma na fataucin miyagun kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu kasashen ma hakisa ake yi da makamantan su haka amma wannan abun kusan ai cewa maimakon ya rugu sai karu ake me yake sawa haka
to zan ce jaraba shi kawai ta duniya domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar Saudiya su China su India da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake hukuncin da ake basu na kisa ne to mana nunan kuma ana bada sananin hukunci mai yawa a kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu basu daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwar shi ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye wasu kuma za ka iske kamar zan ce dai kashi 80 bisa dari na waɗannan laifin kwayoyi ko fitarci ko sha ya rataya ne ga gidajenmu so dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi tsaye mu yaki waɗannan alloba
idan ka duba kamar yadda ka fara daga gidaje akwai da a gidaje sun tashi sun samu ana shan kwayen ne ko kuma a daga ba su kwaye ko kuma a rashin kula ne da su iyaye
to wannan babban magana ne na daya ne zan ce iyaye mun ba mu cika kula da yara yanda ya kamata ba ba mu kula da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannun mu ga mugan mutane mi yara wasu kankana nan wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba na biyu shine kuma iyaye ma ba buru su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye na uku shine za ka iske da cewa culture al'ada
kuma dabi'unmu
ita ma tana taimakawa wajen encouraging shaye-shaye kamar yanzu zaka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda kashiya ya saka mahaye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga ta ga goro yana ciki sannan ga taban gan da muke sigari da muke sha da snuff din da muke sha tabar hanci da ma da hadda taban da muke sawa a baki haka musaci
wanda ake tattaunawa
wanda ake tattauna sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha duka waɗannan farkon drug abuse kenan so idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su in sun so mu wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su saya nan ba sai su je wurin abu wanda yafi wadanka karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga wadannan shaye-shaye ne domin mun ba mu san illan shi ba a tan ka dubi kauyuka yau akan wannan sha'anin tramadol da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in ka ga yanda suke shan tramadol ba da wasa ba to domin sun sha shi na dare za ka aiki tun daga safi har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe mu wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba za su iya yin komai ba sai in sun sha shi to kuma yana kashe jiki ne
musan a baya za ka tada bayan da tabawuri da wannan da kafa ba cika damuwa ba kamar yanzu kamar wasu kwayoyi ne suka fi nukura wani kwayoyi ne aka fi kunkwada ko kuma sha musamman a kasashen irin Najeriya
to watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban in ka dubi gefe mu nan arewa akwai kwayoyin da suka zama very common
kamar su wane ne
muna da taba wiwi muna da ita giya itself muna da tramadol muna da cough syrup with codeine da yake an yaki da su sannan maka sami kudin sayan su yanzu sai kai da gaske amma duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigu ainu
ina kaman su cocaine
to su cocaine ka san masallan cocaine shine akwai su kadan-kadan a nan arewa amma kadan-kadan ne domin shi cocaine sai kana da kudi fa da gaske domin haka
na
manya ne so ya fi shiyan kudu an shi shan shi shiyoyin kudu kudancin Najeriya
kowace shiya akwai da aka fi amfani
kowace shiya
sannan mun fi irin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata to ina ku tun kanta domin wasu ce
ƙwarewa ne ta kai ko kuma shan ta amurka kwanin da hatake yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da masu da makamantar su
to ai ka baro kuma dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu bari in baka misali ita tramadol yanzu kwaya guda ta kai wajen na da 350 ko har 400
kwaya guda
ita kuma cough syrup with codeine wanda muke abin ga wani bai za ka samu 1500 ko 2000 wani bai ma 2500 kwaya guda to sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun yi kudi sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su maye kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kudi to kaga dalilin da yasa suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su maye to kaga dalilin da yasa kenan suke amfani da foreign part na kadangare din nan sai a kunsa shi a sha kamanta ba wiwi
na san da akan ga hatta ma akwai madan su kuda zaga a kasuwa dan ana tafiya da sanansu sai naga yanzu ba a saida amma kuma shi mai cikin nan abun bugarwa
shi ba kwarai da gaske shi sok abinda suke kira kenan sok and die madaran su kudaye to shi madaran su kudaye illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kamar su rubber solution din shi kuma
wanda ake
patching tire yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kurai da gaske ita suku dai hatta na kashe mutane ma kasan ita an yi ta ne ba wai domin ba domin sha ba domin preserving specimen ne a laboratory ko kuma gawaki a asibiti an sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi maye
sai sinadari na an je gawaki sai mutane suna sha
kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawa muna jin labarai wani ya sha Abu Hayya da su wani ya sha Hayya da su to illa ita abin ganda mutane ba su sani ba an ba abu an sa shi a doka ba to ko fa ya kai kakkama mutun da kayan nan kakkai a kotu to ba ka ba za ka ci nasara ba
wannan akwai wadanda suna bugarwa amma da yake ba san a doka ba na Najeriya wato laifi ba to ko ka kai dole zai lawyer zai tsaya masa
kuma ai friend din shi to irin wadannan abubuwa kowane lokaci mukan jawo hankulan jama'a da cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa mu ba jama'a general falkasuwa da cewa duk abin da ka sha ya saka maye ka rabu da shi kwaya ce
dan ko ba doka ba zai cutar da kai
so ka rabu da wannan kai bari in ga ma ko kunun zaki ne yau ka sha ka aje kamfani shi yayi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai
to ina kuma irin su gogoro nan kaga shi ma
to ai gogoro ai ba an kana bari gogoro ai gogoro abin gan su kuna uwa bari ne ake cewa kowa menene don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shine za ka ga mutane ma masu shan gogoro dan kaddubi yana illa ga liver nasu da sauran sassa na jiki
da
hantansu da komai da suke cikin jiki za ka ga wani bin mutum ya ita shan wannan zai ta bushewa ne sai wani dan karamin stomach
da ciki
kare ya guntu haka duk wannan yana da illa kwarai
da gaske tun kan ta yanzu ta kai zaka ta da wasu matasan da mahadda magana sai ga an koma shan yayawa ne ana yi wa juna allura da na gani abun take ci
alluran nan abin ba dadi watan shi ma yana ba mu ciwon kai da waɗannan abubuwa domin ita alluran nan watan ita ce ake kira pentazocin injection ko kwanakin baya mun kama shi nan da yawa mun kawo ran to ko bai yanzu mun saki kama shi kuma da yawa to illan wannan su wanda suke yi allura na don ya sa su ji dadi akwai babban illa yana sa yada cututtuka kamar su HIV and AIDS su hepatitis A B C to dandanan kuma cututtukan nan sun yadu ga al'umma because shi wanda ya saba da shan wannan wanda ya samu allura da shi lokacin da bai sami allura ba to lokacin nan ba zai sami kansa ba sai ya samu so idan ya isa wuri inda ake kila yaga wani na yin shi to shi abin da yake zo kawai kai maka ya samu ya soka ma jikin shi ba zai damu ko wane ne ke da shi ba ko kada da HIV ba ko wane ne ba babu shi
madalla to a gaishe ka lalle fa akwai gayin da ke dauka cewa shan kwaya gayi ne kusar fili
kwarai fa akwai sakan sosai ka to ba gayi bane
to shin yanzu wannan matsalar ta shaye-shaye maza kawai yake shafa
to ai abin da muke ba mu mamaki yanzu shine kasancewar mata yanzu da shaye-shaye don da kayan ka ga mata an kawo su nan rehabilitation yana da wuya to amma yanzu muna samu
matan da ake kawo nan da nake ga maka ma akwai wasu mata biyu da suke nan wurin rehabilitation
mata aure ne koko to da mata ne
kasan matan aure an matan aure ne to kasan abin yana kawo illa ga aure kenan namiji zai shike kawo ma kashe-kashen aure mata na shan waɗannan abubuwa to amma waɗannan da muke samu dai yanzu mata ne wanda suke
zaman kansu mata aure suna sha da
yawa madomin bincike ta nuna mana da cewa har wanda da muke kawowa nan yin matan da cewa ai ba mu sani ba sai ai abin gama gari ne har da matan aure to tsoron mu ne anan mutane su da cewa mata suke kula da yara so idan kuma an sami mata suna shan wannan to yaya al'umma mu za ta ga zama a gaba kuma ka tuna da cewa mata fa according to statistics an ce sun fi maza yawa to kuma lakari da cewa an ce what a man can do
abin da dan miji zai ce mace sai ta mata ma fishi
to muna nufi kenan a wannan bangaren mace za ta fi mu kuma za ta fi maza da shi anin kwaya to ai da komai ya lalace kenan babban illa ne domin mata suke kula da yara idan kuma sun tashi suna kula da yara su ma suna ganin suna ta shashayen nan to yara za su kwafe su fa kuma yara sun kwafe su kaga abin ba gida kenan
to komanda Yakubu tunda kamar waɗannan abin na ƙara ci gaba da karutar daji ku me hukumar ku take yi domin ta dakile wannan
to ana nan dai ana ta fama akwai fanni daban-daban da muka dauki mataki akwai fanni da za mu je mu mai raid mai patrol
kuka sama me kuka me
mai kame wanda suke da kaya masu maye wanda suke da sai da kaya masu maye mu kai su ko bayan mun bincika mu kai su kotu daga kotu ta same su da laifi za ta hukunta su a kai su gidan yari daban-daban
wannan fannin kenan
wannan fannin na biyu wanda kuma muka dauko da cewa wasu su ma mashaya ne domin ka duba yanzu idan an ce kowane mashaya kwaya a kawo shi nan ko prison na yau da ma ba zai ishe su ba to waɗannan idan mun gane mashaya ne abinda muke domin ko ita United Nations Office on Drug and Crime ta tabbatar da cewa wanda suke da waɗannan su mashaya ne a kula da su a taimaka musu a kai su rehabilitation center inda za su sami kula su bar wannan tabi'a sannan na uku
na kula da lafiyansu
ya zama marasa lafiya to sannan na uku shine babban abu shine falkar da jama'a kai to yanda nake ce maka kowane lokaci muna ta kokarin mu a wasu makarantu ma mun establishing drug free clubs falkar da jama'a students a wannan environment muna zuwa religious organization Christians da ko Muslims ne muna zuwa places like motor parks da sauran wurare
wajen hada-hadan jama'a
wurin hada-hadan
gangami na fadakarwa
yawa to banda hakanan mutane da kansu yanzu suke rubuto muna gayyata mu je musu
akan
shaye-shaye
to amma wani zai mamaki duk da wani bita da sansu kuke na wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai siya ma bare ma samu ba wai abun suna gagaran ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ko jibi kuma za ka ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya ƙara ma haɓaka ba baya ba
to lokaci ne aka iso wanda yake an kabbi wannan bangare su suna da dibaru su ma daban-daban da za su shigo da abubuwa
kana dakile nan suna fitar da wani
suna sabon ga akwai wata mota nan da muka kama kwanaki an ka duba an yi mata wata musamman shiri ne na daukan kwayoyi kawai an ka bude ta a watan an yi mata construction kasa ne yadda ake daukan su smuggling na petrol to nan ne ake aje kaya a sai a bi ga notutuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai amma ka bude notutuka nan an gaya maka ko mutum ana iya sacewa a sa ciki a ita tafiya
a sai duk kwayoyi ne
a sai duk kwayoyi ne muka
wani dilolin suke
waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki an sa wannan kwaya an rufe so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa
to wai ai tai naje shugo da nan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku ne a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ake ko ta iska ake shigowa da su ne
ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yanda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa ana shigowa ta jirgin sama ana shigar da ita ta hanyoyi jami'an tsaro suna iyakan kokarin su akan waɗannan abubuwa ka sani wannan fatauci ta kwaya mugun tabi'a ne kuma tana neman yanda za a dogarata da kyau a nemi saukin waɗannan abubuwa muna kokari dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan amma bari mu baka misali mu mun kai America ne America tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban amma duk haka nan kwaya yana shiga America so suna ta fama su ga abubuwan kaman ta ne da cewa yanzu mutane ma sai su hadiye kwayoyin nan su sashi a baki su sashi a ciki sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a sayar da shi dan kaman ta ne da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta sai aka sami intestines hanji aka sa wasu kwaya aka sa shi cikin stew an ka gani kawai stew ne kawai da bullu-bullun nama ashe kuma kwaya ce so ka gani ba kai abinda wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kaman ruwa kaman cocaine sai a zo san kana ganin ruwa ashe akwai abu illa ciki so akwai dabaru daban-daban da mutane ke abin ga amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment randa za su dogale wannan abin
da kyan jama'a ku saurara tokar asha kwaya ko bata da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko bata da kyan tokar asha kwaya
lukar asha kwaya sarfi lukar asha
lalle fakar asha kwaya kan kai wato mudini kin deji tattauna wani matsalar kwaya fa matsala ce da ta dade tana addaba kuma take ci gaba yanzu zamani ma ya canza da zaki ga kamar akan yi wato zaki ga matasa kamar burgewa ne aje ana mu'amala
da wancan wakar
kwarai da gaske to amma me yake haddasa kwayoyin akwai tun daga farko akwai abubuwan da suke sa mutane su fada wannan harkar wato yana farawa ne daga kananan abubuwa kafin ki sani sai kiga kuma ya kai inda ma ba a tunani
haka ne
to Allah ya kyauta Allah kuma ya kare mu
kamar yanzu wannan kana iya tuna rahoton da muka gani jiya ya kamata mu tabo butun shi sati mai zuwa
oh batun rufe shagunan magunguna da sauransu da ba sa bin bisa kaida
saboda ina ji irin waɗannan abubuwan ma suna cikin abubuwan da ke haddasa shan kwaya a ce shaguna suna sayar da magani ba tare da takarda ba ko wani abu
saboda akwai magunguna da yawa da za su kwaya ne da ke cewa ya kamata a ce ana amfani da wato ana kayyade yadda ake sayarwa kuma wa za a sayarwa ke kuma kasashen nan ne ba za ka taba zuwa shago ka sayi wani magani da zai iya bugar da kai ba
ba tare da likita ya rubuta maka takarda ba haka ya kamata
to amma a Najeriya takarda ka ita ce kuɗi idan kana da shi za ka iya zuwa wani guraren to ba duka dai za a sayar maka ba amma akwai waɗanda idan ka je ka da su sayar maka su baka to Allah ya kiyaye mu kuma Allah kamar yadda kika faɗa mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu duba wannan batun na wato kwayoyin nan idan Allah ya kai mu to Madina
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Michel tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel ni Madina Dahir Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah a huta lafiya a kuma kiyaye mu'amala da miyagun kwayoyi
da yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara nala yan kwaya na kai na yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau